أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وديا قال الله تعالى ليسر من حدوى كما إذا أكسابا وأن مسلاتي نقلا دنشي أبرمون كدو أجيها الرقاوة. Yau Allah ya nufe mu da haduwa a wannan maraice na Asabar 25 ga watan Ramadan a shekara ta 1447 a lissafin hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 14 ga watan uku watan da ake kira March a shekara ta 2026 a lissafin miladiya. A zaman mu na 22 a karatun suratu Al-Ma'ida daga littafin babban malami Abdurrahman bin Nasir bin Sa'idi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Za mu tashi yau aya ta 11 a suratul Ma'ida din. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يا قوة لنسك إيمان كتنا نعمر ألا أكونك كتنا نعمر دا ألا يمك. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. Yayin da wasu mutane suka himmatu, suka yi niyyar, suka yi kudurin an yabu su ku ilaikum aidiyahum, su shimfiɗa hannayensu zuwa gare ku, su cutar da ku kenan, su samu iko a kanku, su cuce ku, su yi kisa, su yi ɓarna saboda wannan mugun nufi nasu. Amma me ya faru? Fa kaffa aydiyahum ankum, sai Allah ya kame hannayensu daga gare ku, ma'ana ya hana su wannan cutarwa gare ku da tsari irin nasa. Wattaqullaha, ku bi dokokin Allah. Kullum da abinda Allah ke faɗa kenan, ku bi dokokin Allah. Wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun, ga Allah shi kadai ya wajaba mu'minai su yi tawakkali, su dogara ga Allah kadai. Mu'minai ake umartar su dogara, dai umarni ne mu'minai su dogara ga Allah, ga Allah din kuma shi kadai. Shi yasa Allah ta'ala ya gabatar da ala Allah wannan jaru wa majrur, domin kar a samu damar ma akafin wani abu akai. Wa ala Allah ay wahdahu falyatawakkalul mu'minun. Yawwa, ba cewa akai liyatawakkalul mu'minun ala Allah, yadda wani zai iya cewa wa ghayrillah. Yawwa, ba a yi ba haka bane, Allah shi kadai. Zamu zo mu ji insha Allah. Tawakkali ibada ce daga cikin al-ibadatul qalbiyya, yawa ibada ce ta zuci wadda ba a yin ta ga kowa sai Allah. Ba dogaron zuci tare da riko da sababi shine ma'anar tawakkali. To kafin mu zo nan wannan aya a dabi'ar da malami ko manhajin da ya saba bi bai saba gaya mana ko abin da ya shafi asbabun nuzul da makamantansu ba ko? Yawwa yakan yi tafsirinsa ne bima yaqtabihi al-lafdu da kuma abin da za a iya fito da shi na ma'anoni tare da cewa ya same su ne shi din daga abin da ya karanta daga maganganun magabata bai cika fita daga maganganunsu ba amma ba riwayoyin yake kawo mana ba. In kun fahimci wannan aya Allah ta'ala a cikin ta yana gorantawa muminai yana tuna musu cewa su tuna ni'imar da Allah ya yi musu amma wannan wata ni'ima ce ta musamman ba general ni'ima ba wadda kullum a cikinta ake taqallubi a juya nan duk a cikin ni'imar Allah wannan wata ce ta musamman da ta faru qadiyya ce ainiya amma kuma an ammama ta ta bangaren darasin da ke cikinta ma'ana wani abu ne da ake nufi a kansa ake magana shi kadai amma kuma darasin da ke ciki ya sa ya shafi kowa da kowa a kowane lokaci. Me Allah ta'ala yake cewa ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ku tuna ku ambata a zuci ku ambata da baki ni'imar Allah ta'ala a kanku id shi yasa kun ga tunda ya kawo wannan id din yana ishara ne zuwa ga wata ta musamman da ta auku a wani zamani id hamma qaumun yayin da wasu mutane suka kudurci an yabu su tu ilaikum aydiyahum su miƙa hannayensu zuwa gare ku don su cutar da ku. Al-Imam at-Tabari ya ruwaito riwayoyi da yawa daga magabata wajen fassara wannan aya da bayyana sababin saukar da ita. Akwai cikin yarjejeniyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da Yahudawa na Banun Nadir a Madina tunda aka yarjejeniyar zaman lafiya da cewa duk wanda ya zo ya taba su Yahudawa kenan za a taru a kansa da musulmi da Yahudawa su yi kan wancan matsayi duk wanda ya zo zai kai hari ga musulmi shi ma Yahudawa za su taimakawa Annabi sallallahu alaihi wasallama a haɗu a murƙushe wancan. Haka aka yarjejeniyar ta zaman lafiya. To ana ƙarƙashin wannan akwai wani Amr ibn Umayya al-Bamri ya samu wasu mutum biyu ƙarƙashin wannan yarjejeniya da aka yi baya yaƙi tsakanin wannan da wannan sai ya kashe su. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tattauna da shugabannin Yahudawa ya baro cikin Madina ya zo unguwarsu Banu Nadir su tattauna akan yadda za a haɗo kuɗin diyya a biya na diyyar waɗannan mutum biyu da aka kashe tunda duk yana cikin yarjejeniyar da aka yi tsakaninsa da su. To yana zaune na san muku manta mun karanta wannan asira yana zaune yana jiran za su fito sai wasu daga cikinsu suka koma gefe suna tattaunawa a tsakaninsu ashe ƙullawa suka yi su hau sama tunda ya zauna a daidai gindin wani dutse sai su angizo wani dutse ƙato don ya kashe shi ɗaya daga cikinsu yake ce musu kun ga ba ku taɓa samun damar da Muhammadu ya zo kusa da ku irin wannan ba haka ku gama da shi maganar nan tasa duk ta ƙare. To shi ne suka ƙulla wannan abu su niyyar su jeho masa dutse su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta wani lokaci sai Allah ya bashi labari ya ce ya tashi shi ne Allah ya sa ya tashi daga wurin ya tafi yarjejeniyar da ba a karasa ba kenan to shine Allah ta'ala yake gaya musu anan ku tuna ni'imar Allah akan ku yayin da wasu mutane suka yi kudurin su kashe ku su miƙo hannunku da makirci su cutar da ku sai Allah ya kame hannayen nasu ya hana su su cutar da ku an fahimci wannan yawwa to wannan bayan wani ra'ayin na biyu da malam tabari ya kawo ya rinjaye da cewa wannan sababin nuzulin shine yafi saboda riwayar da aka ruwaito daga manyan daliban ibnu abbas da shi ibnu abbas riwaya ingantacciya daga mujahid ibnu jabri yawa da makamantansu da suka tabbatar da cewa wannan shine sababin saukar da wannan aya in kuma ka kalle ta ta bangaren umumi kamar yadda malam yayi anan bai ambata mana wannan sababin nuzulin ba ko a kowane yanayi wajibi ne muminai su tuna ni'imar da Allah ya yi musu cewa kafiran duniya a kowane lokaci ƙudurinsu shine su cutar da musulmi akwai wata ƙiyayya mai ƙarfi da dukkan kafiran duniya suka haɗu a kanta shine musulunci ne ba sa so ka duba ka ga tsakanin wasu masu addinan asali ba addini ɗaya suke bi ba ba abun bauta ɗaya suke bautawa ba amma maslahar su yaƙi musulmi ta haɗa su wuri guda ko saboda burin su cutar da addinin musulunci da musulmi yanzu ka duba ka ga a zamanin yanzu da kafin yanzu a da an samu a tarihin zamantakewar musulmi da yahudawa da kiristoci an samu lokuta da yawa zamanin khalifofin musulunci da suka ba wa yahudawa da kiristoci damar zama ƙarƙashinsu da adalci da kulawa bal zamanin Umar ɗan Abdulaziz da wasu suka taɓa rushe wa wasu coci har mai da ginin aka sa a yi saboda adalci Allah ta'ala ya ce a zauna da su lafiya kar a zalunce su duk an yi wannan a baya a tarihi yahudawa kuwa ba su taɓa samun lokacin da suka yi rubutu wajen sharhin littattafansu da bayyana ilimi a tsakaninsu bal har wasu ƙungiyoyi suka yi springing daga cikinsu waɗanda ake ganin ma sun tasirantu da karantarwar musulunci akwai wata firka ta yahudawa da ake kira alƙarra'un alƙarra'un firka ce ƙungiya ce ta yahudu shugabanta anan ibn dawud da yahudi ne ya tasirantu da mu'tazilawa da inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke a wasu wurare to shi ma ya tasirantu da wannan daga wurinsu har yayi inkarin wasu daga cikin littattafai su bible su talmud bai yadda da su ba kuma har yayi kira zuwa ga wannan aqidar suka tafi akan ba su yadda da komai ba sai iya bible wannan aqidar kamar ka ce yan qur'aniyun to su ma sunansu alqarra'un ma'ana lam yakunu yu'minuna illa bil miqra al miqra shi ne bible sharhuhinsa sune su mishna da talmud to al miqra wani suna ne na at-taura shi ne abin karantawa irin da muke alqur'ani yake alqur'ani an gane inda asalin alqur'an shi ne abin karantawa to shi ma haka suke kiran bible wato old testament suna kiransa al-miqra to su waɗannan mutanen mabiya anan ibn dawud ba su yadda da sharhuhi da aka yi daga baya ba kawai sun yadda da iya shi old testament yawwa to shi ne suke kiran kansu al-qarra'un to ya rayu a wannan zamani da mu'tazilawa suke flourishing a lokacin nan suna da tasiri lokacin daular Bani Abbas da goyen bayan da suka bata to wannan tasirin ya haifar da waɗannan abubuwan hatta a cikin Yahuda saboda me saboda Yahudawan suna zaune a ƙasar musulmi a Baghdad suke zaune ga gidansu ga gidan da Yahudi ga gidan musulmi haka a takuɗe wani gun suna da unguwa daban-daban to duk wannan tolerance din da aka samu daga musulmi shine ya haifar da shi mu yanzu mafi yawan mutanenmu ba su san tarihin nan na zamantakewa da aka yi tsakanin Jews da musulmi da kiristoci ba kuma an fi yinsa a lokacin da musulmi su suke da shugabancin duniya lokacin khalifanci an fi ƙarfin kuma su Yahudu da Nasaran to a lokacin duk an ba su dama su yi abubuwansu amma tun daga shekarun da aka fara yaƙi da kiristoci daga Faransa suka ɗauko a yaƙi musulunci suka ƙudurta wannan yaƙin duniya ba wai yaƙin duniya ba ko da sunan addini kamar shi ne yaƙi da aka faro shi da ilimin 00 tun daga nan ya miƙe suka zo suka kwace Baitul Maqdis har sai daga baya su Salahuddin al-Ayyubi suka zo su ma'a ko ince kafin wannan ne aka yi waɗannan suka zo aka kwace Salahuddin al-Ayyubi ya sake dawo da kiristoci ya ba su damar su zauna a Qudus da su da Yahudawa in ka koma ka karanto tarihin Andalus da yadda aka rayu shi ma ga musulmi ga Yahudawa ga kiristoci lokacin musulmi ne ke shugabanci da kiristoci suka samu ƙarfi saboda raunin musulmi da aka koma jin daɗin duniya saban Allah haka ya dawo ya bibiye cikin musulmi aka manta abubuwan dokokin Allah ya zama harkar jin daɗin duniya ita ce a gaban da yawa daga cikin musulmi sai Allah ya ɗora kiristocin a kansu to da kiristoci suka tashi su kuma sai suka kori da musulmi da Yahudawa gaba ɗaya daga ƙasar saboda su kiristoci a tarihi tunda aka fara wannan rikice-rikicen ba a yi mutanen da suke da intolerance zuwa ga wasunsu irinsu ba amma kuma su suke tuhumar musulunci shine intolerant cewa shine addinin da ba shi da haƙuri ba ya iya zama saboda wasu abokan gaban su ne ma suka girgire su suka mai da su abokan gaba don su samu damar da za su yi abin da za su yi to in dai kana karanta tarihin musulunci za ka ga tsakani da Allah musulunci babu addinin da ya kai shi adalci babu addinin da yawa ɗan adam adalci a tarihin duniya irin musulunci ku duba yanzu yadda aka tattaru tsangwama kakaf ta koma kan musulmi duk duniya baki ɗaya ba wata ƙasa guda ɗaya ba ku duba irin yadda fati ɗin nan ta BJP ta India take yaɗa adawa ga musulunci da musulmi duk inda musulmi yake tafiya kawai daga an gan shi da hula to an ga alamar musulmi a duke shi a kore shi daga unguwa a kwace hular a jefa kwata haka kawai ordinary mutane a cikin unguwa fa yanzu haka ake yi an sa musu kiyayya a wuraren ibada su kullum a tsani musulmi to haka za ka ga kiristoci ba abin da ya dame su illa an jefa wa mutanensu a coci-coci sun jefa wa mutane ƙiyayyar islam babu abin da musuluncin nan ya yi musu amma sun yi creating abokin gaba daga cikin musulmi sai a ɗauko ayoyi da suke magana akan zamanin yaƙi sai a ce gashi nan ana umartar musulmi su kashe wanda ba musulmi ba kuma irin waɗannan ayoyin akwai irinsu ɗaruruwa a cikin bible da suke magana su mujarrabin wanda ma ya bar addininsa gashi nan a fito da shi a kashe shi a yi masa kaza da kaza duk akwai to shi wannan sira'i ko kawa tsakanin addinai an daɗe ana yin ta kuma kamar da muke fada a koyaushe babu lokacin da musulunci yake ribatar dama da zai kira mutane zuwa ga addini irin lokacin da aka samu ƙarfi da ya bada yancin wa'azi da fadakarwa tare da kuma baiwa waɗanda ba musulmin ba su ma yancin su yi bautar su to sai kaga kowa yana yi da kwanciyar hankali amma tsanani da ƙiyayya da gaba ba ta cikin abin da yake taimakawa an yaɗa musulunci sosai waɗanda ba musulmi ba kuma sun fahimci addini sakamakon kira da aka yi musu Allah ta'ala dai kyauta yawwa mu a zamanin nan babban abin da za mu kira junanmu shine mu yi haƙuri amma tsakani da Allah sai mun koma kan addini in kun kula kullun Allah ta'ala yana taimakon su waye ne waɗanda suka koma gunsa yawwa amma in kuka yi sakaci ba kwa bin addinin ba kwa sha'awarsa ba kwa san rayuwa da shi shikenan sai ya sallaka wasu a kanku su yi ta gane muku azaba kun gane wannan nan can duk wata dabara fa da za ka yi da dabarar shiga siyasa da dabarar shiga soja da dabarar shiga kaza don ka taimakawa addini duk abin da za ka yi in ba a lazimci wannan karantarwar da Allah ya aiko annabawa a riƙe ba to ba fa cin nasara za a yi ba kun fahimci wannan abu yawwa a koma tun daga grassroots a yi haƙuri wannan abin ko wannan hanyar da yawa daga cikin masu da'awa ma ba santa suke ba a koma ƙasa a gyara mutane babu hanyar da za a samu gyara irin wannan wanda duk ya ce daga sama zai ɗauko sai ya gama gyara shugabanni kafin ya gyara to haka zai ƙare abinsa ba abin da za a yi ba ana nufin ba za a gyara shugabanni ba ba za a yi musu nasiha ba ba haka ake nufi ba in mutum ya zaci haka ma to ba haka ba ne amma maganar ita ce ka fara gyara zukatan mutane domin daga cikinsu ake samun shugabanni kuma wannan shine manhajin da annabawa suka bi babu wani annabi da ya zo garin gyaran mutane ya fara da gyara musu siyasa da kafa shugabanci duk annabawan Allah farkon zancen da suke wa mutane ubudullah ma lakum min ilahin ghayruhu shine zancen farko ko kuna da kokonto akan wannan in dai zaka karanta alqur'ani wallahi abun ba shi da wata wahalar a fahimce shi amma a zamanin yanzu da wasu zamanin kafin yanzu an samu wasu mutane da suka ɗauko wasu manhajoji daban-daban na lalle sai an zaburar da mutane sun shiga harkar siyasa musamman masu bin manhajin ikhwanul muslimun a kutsa harkar siyasa da yadda za a samu position a positionin yan uwa su hau position kaza kuma gashi duk an yi waɗannan abubuwan har a cikin wannan democracy an hau an zama kaza then daga nan me ya faru tenuwa ta ƙare an dawo gida an zauna haka ne ko ba haka ba canjin me aka samu amma in aka ilmantar da mutane suka yi tasalluhi da wannan ilimin da haƙiƙanin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da riƙe sunna din nan da baki da kuma a aikace ka zama a gidanka ahlus sunna matarka ahlus sunna ƴaƴanka ahlus sunna ilmantar da su sunna a sa su a makarantar boko su riƙe sunna su haddace alƙur'ani su tsabbaka sunna a rayuwarsu kaga idan jama'a duk ba su canza ba babu yadda ba ni a nitsa nake da wannan abun wallahi ba ruwana ba na neman komai wani zancen wata siyasa da wani mai wallahi ba abin da ya neman da wannan wannan abin nan wannan da muke yi ba abin da zuciya ta take so ta ganshi a cikinsa irin wannan mu zauna a karanta Allah ya ce mu nemi fahimtar mu ga yadda zamu gyara mu yi a cikin gida mu gyara a unguwar mu gyara mu ga yadda zamu taimakawa junan mu mu yi kaza na alheri mu yi kaza na alheri a haka in ka mutu a haka to alhamdulillah samun gyaran dama ka ganshi a idanka an gyara an canza gwamnati an yi wane ne an dauki mataki an yi waye ba kowa sa wannan mashru'in ya ganshi a idansa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah shine ya aiko shi kuma ya bi wannan tsarin da sauran annabawa suke yi annabi Ibrahim ne kadai annabin da Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi hanyarsa yace ya bi shi ya bi ta kuma me cece hanyar annabi Ibrahim hanifan wama kana minal mushrikeen maganar akan tauhidi ne da kira zuwa ga tauhidi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ta kuga da yazo makka tunda Allah ta'ala ya masa wahayi da ya baro kogon hira ya dawo gida da me ya fara zance bai ce a je gun su Abu Sufyan da shugabannin Qurayshawa a lokacin a murƙushe su ya tara samari su bi su kwace mulki saboda a samu shugabanci ba me yayi abin nan da aka ce kunfa andirin kai gargadi cewa Allah ne ya aiko ka ayi kaza ayi kaza kar abautawa gumaka a daina kaza ayi tsafta ayi waye ayi wa duk haka Allah ta'ala ya aiko shi bai aiko shi da ya fara da maganar a sauke ayi revolution ayi juyin mulki a tumbuce ba da wannan yazo ba ai da sun tumbuce shi tun farko duk da Allah ne yake taimakon sa to bai dora shi akan wannan hanyar ba amma da yake shi yake taimakon sa din shekaru kadan yayi yana kiran mutane zuwa ga wannan abin shi kadai ko sallah ba a wajabta wa mutane ba sai daga ba sai da akai shekara 10 duk shekara fa sai mun fadi wannan labarin kuma mun karanta shi a sira shekara 10 annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ma ba a farlanta ta ba ba komai da ya zama farali fa illa ati la ilaha illallah muhammadur rasulullah shekara 10 kawai duk wanda ya faɗi wannan to shine musulmi in ya mutu bai yi alwala ba bai yi sallah irin yadda muke yanzu ba to ya mutu mumini saboda abinda aka dora masa a lokacin da yake da rai shine kawai ya yarda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah a haka fa aka yi shekara 10 ku duba muhimmancin sallah amma sai bayan shekara 5 kafin ayi uku kai shekara 3 kafin ayi hijira shine bayan shekara 10 kenan da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa aka yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi isra'i da shi zuwa baitul maqdis to anan ne kuma Allah ta'ala a can wajen mi'raji Allah ya bashi sallah shine ta dawo ta zama farilla guda 5 ayi azhar la asr magriba da isha da asubahi kuma har yau haka ake yi da ya koma madina sai da ya samu wannan kintsin waɗanda ya same su suna zaune a gurin ya shirya da su ga yadda za su yi zaman lafiya sun riga shi zuwa wurin da aka farkon zuwa ba da yaƙarsu ya je ba sai da suka kari alƙawari ya fara yaƙarsu suka yi wata musulma tsirara a kasuwa suka yi dariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya saba mai yarjejeniya su aka yi abinda aka yi da waɗannan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa adalci to kuma wannan shekarun da ya bayan sai ya shekara 10 a Madina sai Allah ta'ala ya karbi ransa khalifofin nan nasa suka miƙe akan wannan aikin khalifofi guda 2 kawai na farko a cikin shekara 24 wannan manhajin nasa suka bi su ja mutane zuwa tauhidi su kira su su nuna musu Allah abi Allah abauta wa Allah abi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su shiga wata harkar babban da wannan shugabancin zuwa musu yayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya kafa shi an karbe shi a Madina Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul ya rasa damar sa ta zama sarki a Madina, shi ne yasa ya koma yana munafinci, ya ki yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yasa aka fi ƙarfin su, aka danne su, kuma ya koma maka ya fi ƙarfin maka a hankali a hankali, har shekara hudu kafin, ko shekara biyu kai kafin a ci ƙarfin maka din, da ya je umara suka ce a'a. Haka Allah ya ce masa ya dawo. Mumine ba su ji daɗin wannan yarjeje ne ba, haka aka dawo aka fasa, suna ganin sun yi ƙarfi, sun kai mutum 10,000 sun tafi. Allah ya nuna musu ba wannan ba ne tukun, ku yi haƙuri. Suka koma, sai daga bayan shekara aka ba su dama su zo. Sannan kuma bayan shekara aka ci maka da yaƙi a shekara ta 8, aka shigo Makan gaba ɗayanta ta koma ƙarƙashin Musulunci. Duk da me da wannan haƙurin ba da tada hankali ba, kuma yanzu a zo a ce wai Musulunci shine intolerance. Na ambata mana har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, duk iyakokin da ya halatta wanda dai ya fita ya je aka yi yaƙi da shi ya komo gida, daga farko na Badar har zuwa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, ba a kashe mutum 400 ba. Da kafirai da musulmi in ka hada gaba ɗaya, wanda aka kashe a yaƙoƙin duka bai kai mutum 400 ba, 300 da wani abu ne, har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. Amma ku duba da suka makalkale wannan manhajin, manhajin annabawa, a kira mutane zuwa ga awwal wajib shine tauhidin nan, a gyara zukatan mutane su karɓi ma musuluncin, su fahimce shi. Da waɗannan khalifofin suka bi, sai da ya zama a shekara 24 kawai wannan sahabban da da ba a mazancin su, dukkansu kuma larabawa ne, ba baki a cikin su a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, duk musulmin a lokacin da suke sahabbai da suke tare da shi duk larabawa ne. Sai da suka yaƙi Rum, suka yaƙi Farisa, dukkansu aka murƙushe su, sai da aka bar bautar wuta da ake yi a Iran, aka bar bautar Kiristanci, aka buce fitilarsa da wutarsa, aka yi ƙarfi aka kame Baitul Maqdis, wannan ta Palestine din da ake ta rigima a kanta har yanzu, ta dawo hannun musulmi. Sayyidina Umar na ambata mana kisar kwanan nan, ko ya je har can ya karɓi kiɗin ya dawo, a lokacin duk inda musulmi suke su ne shugabanni a duniya. To da me suka yi aiki? Ƙur'anin nan ne da sunna, da imani mai ƙarfi, da tawakkali da dogaro ga Allah. To shi yasa Allah ya taimake su. Amma in an raba ƙafa an yi can da nan, to sai kaga Allah ya bar mu da dabaran mu, kuma babu wani kintsi da zai mana sai ya bar mu waɗannan maƙiyansu ta goga mana azaba. An fahimci wannan abu? Da haka hanyar samun wannan taimakon na Allah ta'ala ya zama cewa kuna bacci ma, in dai kun yi imani da shi, Allah zai iya kare muku sharrin maƙiya, ba za su iya taɓa ku ba. Amma fa sai kun yi iltizami da shi abin da ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi. In a shirye kuke da haka, to wallahi za ku ga alheri. In kuwa kuka koma wani abu daban da saɓan Allah, da jin daɗi, da hayaniya, da keta dokokin Allah, ba ku yarda da Allah ba, ba ku yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, shikenan. Iya nominal Muslims kawai kuke so ku zauna sunanku musulmi, to shikenan, sai ga Allah ya bar ku, ana ta gana muku azaba. Ba riƙon amana, ga ƙarya, kuna zaune da waɗanda ba musulmi ba, ku sha giya tare, ku yi zina tare, ku cuci mutane, hankalinku, ranku, wato kanku ɗaya wajen azalinci mutane, a danne su, ba saɓani tsakaninku. Kawai iya wannan da hula iri kaza ne, wannan hula iri kaza shike, kawai shine kawai bambancin ku, manufar ku iri ɗaya ce. To haka Allah zai bar ku a cikin kaskanci. Amma ku zama musulmin kirki, ku tsaya akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, za ku yi mamakin irin taimakon da Allah zai muku. Na san da wahala mutanen zamani yanzu su gaskata irin wannan zancen, to kuma dama haka ɗabi'ar take. Yawwa, Allah kullum yana yaba wa waɗanda suka yadda da shi, suka yadda da tsarinsa. Kar in gama wannan zancen wani masa mummunan fahimta cewa duniyar ake kiran mutane su yi watsi da ita a'a kar mu yi watsi da duniyar kullum ina faɗa anan mu yi karatu na duniya shine karatun boko aje a yi shi da ƙarfi a zama duk abin da za a zama duk abin da dan adam zai iya karantawa ya zama wani abu a duniya ƴaƴan mu su tashi su je su yi wannan karatun amma tare da wannan aqidar ta imani da Allah shi kadai ba abautawa kowa sai Allah ba yahudanci ba kristanci ba hinduism amma islam kawai islam din da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine kawai gaskiya ba fada ba rikici ba yaki ba kashe kowa aje ai karatu a zauna kuma lafiya da kowa wannan shine kiran mu akwai intolerance a ciki an gane wannan zancen to da haka ake samun cin nasara wannan kuma shine zancen da zamu karanta da zamu ji Allah ta'ala yana faɗi yudhakkiru ta'ala ibadahu almu'minin Allah ta'ala yana tunasar da bayinsa mu'minai bi ni'amihi al'azima da ni'imominsa manya wa yakhuffuhum ala tadhakkuriha bil qalbi kuma yana kwaɗaitar da su a kan su tuna waɗannan ni'imomi bil qalbi wal lisan a zuci da kuma wato harsunansu wa annahum kuma cewa su dinnan kama annahum ya'udduna qatlahum li a'da'ihim yadda suke ɗaukar kisan abokan gaba wa akhdha amwalihim da ɗauke dukiyarsu wa biladihim da kwace garuruwansu wa sabihim da ribatarsu a matsayin ribatattun yaƙi suke ɗaukar wannan a matsayin ni'matan ni'ima ne falyuddu aidan to su lissafa har yanzu in amahu alaihim ni'imar da ya yi musu bi kaffi aidihim anhum ta hanyar cewa abokan gabar da suke shirin su zo su far musu Allah ya rike su tun ba su far musu ba ya hana su zo su cuci mu'minai to ku ɗauki wannan shi ma a matsayin wato ni'ima ce kun gane larabcin malam yauwa ma'ana irin yadda mu'minai suka ɗauki cewa a ba su dama a wurin yaƙi Allah ya taimake su su kashe waɗanda ba musulmi ba su yaƙe su su fi ƙarfinsu su ɗauki dukiyarsu a matsayin ganima da garuruwansu su ribaci matansu da ƴaƴansu a matsayin captives na yaƙi in dai wannan ni'ima ce to Allah yana tuna muku kuma akwai wata ni'imar daban ita ce kafirai suna can a wani wuri suna ta kintsawa suna planning sun tsara kaza sun tsara kaza sun tsara kaza to ku tuna ni'imar Allah da ya sa shirye-shiryen nasu duk suka ɓaci ba su zo sun taɓa ku ba wannan ni'ima ce babba yanzu shirin da ake yi mu yanzu da yawa ma ba mu san shi ba wanda ake don a cutar da addinin musulunci ko kun sani da yawa ba mu sani muna ta baccin mu shigo masallaci mu yi asuba mu dawo azhar mu yi la'asar mu yi magariba da isha a cito a kwanta ko ba a san komai da yake gudana ba a duniya shi kuma wani yana can an ba shi assignment an kashe kuɗi an kafa institutions da yawa an yi financing ɗinsu yadda za su yi binciken yadda za a rubuta wannan rayuwar da kake ta shiga masallaci da sallah da zama da sauraron karatu ya ɗauki shekaru yana bin researches da jami'o'i da bincike iri-iri yana san yana ta yi to amma Allah ta'ala sai kaɗe wannan abun in mu muka riƙe Allah to Allah ta'ala duk sai hana wannan abu su yi amfani kuma dama in ba dan ana hakan ba ai ba a taɓa lokacin da musulmi su suka fi yawa a duniya ba ina jin duk shekara sai munasaba ta zagayawa na faɗi wannan zancen tunda Allah ya yi duniya tunda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan alkur'ani da saƙon ƙarshe ba a taɓa lokacin da musulmi su suka fi yawa a duniya ba ba a yi ba waɗanda ba musulmi ba har yau su ne suka fi yawa har lokacin da ya ci aljaziratul arabiya da yaƙi ɗin to adadin musulmi bai kai wadancan wuraren ba kuma haka abin yake har yau don haka shi yasa abin nan considering yawa bai taba zama major ko gauge din da za a auna gaskiya da shi ba ba a taba amfani da shi a matsayin shike nuna cewa ana kan gaskiya ba a'a rike gaskiya da rike ilimi da rike karatu da rike hujja da tsayawa a kanta to sai kaga Allah ta'ala yayi muku abin da ba ku mamaki da ba ku tsammanin sa za ku yi mamakin sa in dai Allah ya taimaki annabin sa ya turo mala'iku suka taya shi yaki kuma irin wannan abun ya faru a zamanin wasu salihan bayi da Allah ta'ala zai sa wasu ma idan su ya rufe ba su ga musulmi da suke so su cutar ba duk wani abu ne da Allah zai iya shi Allah ya jefa rikici tsakanin kafirai su kashe junansu su yi ta yaƙe-yaƙe ba ku san ma sababin ba ƙila wani abu ne Allah ya kreatin ɗinsa don ya hana su zuwa gunku duk ana yi to amma ku ɗin ku kalli kanku su waye ku kun cancanci a yi muku wannan abu shine zancen in kun rike addinin Allah shine fa kuka cancanci wannan rahamar da tausayin da kuma ni'imar da Allah zai muku ya kame hannun maƙiya ba su isar da cutarsu zuwa gare ku ba an gane wannan to shine ke faɗi nan kamar yadda suka ɗauki damar cin nasara akan yaƙi taimako ne kuma ni'ima ce daga Allah to su ɗauki in'amahu alaihim bi kaffi aidihim anhu ni'imar da ya musu ta kame hannun kafirai kar su cutar da su wa radda kaidihim da me da makirshin su fi nuhurihim zuwa kansu su ɗauki wannan shi ma a matsayin ni'imatan ni'imaci fa innahum domin ku su al'a'da'u maƙiya addinin musulunci kad hammu bi amri sun himmatu su aikata wani aiki yanzu dai kaga sababin nuzulin mun koma kansa yadda su waɗannan yahudawa suka yi ƙudurin su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan wa zannu annahum qadiruna alaihi sun yi tsammanin cewa suna da iko su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta'annucin fa idza lam yudriku bil mu'minina maqsudahum in ba su riskar da manufarsu zuwa ga mu'minai ba fa huwa nasrun min Allah to ai taimako ne daga Allah ko sun kudurta sun kulla sun zauna sun yi conferences an rarraba an gutsutsura an yi galgala kasashe ku duba dan Allah irin abin da aka yi a 1884 a Germany da aka yi meeting aka gutsutsura kasashe kuma mafi yawa kasashen da aka yi musu wannan mafi yawa kasashen musulmi ne aka yi watan da ai kun san watan da haka aka gutsutsura aka yanke wannan sai a yanke wannan aka yi creating sabon kasashe aka harhaɗa kabila da kabila da kabila da kabila aka yi musu ƙasa ɗaya shikenan aka zo aka turo masu mulkin mallaka suka turo wakilansu tukuna suka fara duba wuraren suka karanta kowa suka ga irin al'ummomin suka rubuta littattafai a shekaru suka koma suka kai wa iyayen gidansu sannan aka gutsutsura mu aka zo aka rarraba mu nan Afirka da ina ne haka aka yi ƙasashe daban-daban ƙabilun da ba su taɓa haɗuwa ba aka zo aka haɗa su aka ce sunansu ƙasa ɗaya saboda su ci gaba da wannan shugabancin kuma saboda su ci gaba da monitoring me zai zo ya faru a tarihi yadda ba za a taɓa samun haɗin kai da za a yi al'umma guda ɗaya da za ta ƙwace hannunta daga wurinsu ba duk wannan plan ɗin an yi shi amma ka duba yadda abin Allah yake juya musu da suna da hankali da sun haƙura sun bar addinin musulunci ba irin makircin da ba su yi ba amma Allah ta'ala ya bar musuluncin har yanzu yana nan haka ne ko ba haka ba in an ɓullo wa musulunci ta nan sai ka gan shi kuma ta can yanzu a lokacin da ake ta tunkarar ƙasashen larabawa a hana su musulunci a hana su abubuwa a caccanza musu tsare-tsare a yi waye a yi waye sai musuluncin kuma sai bulluko a can America da West sai musulunci ake yi sai manyan mutane firosososhi a jami'a sai karɓar addini ake yi yanzu wannan daga wa yake duka Allah yake shi yasa babu abin da yake shine maganin makircin maƙiyi irin kai din ka riko da addini kar ka tsara masa wani mugunta zaka kace shi zaka yi kaza zaka tada bomb da ka shiga rikici da hayaniya duk wannan ba zai taimaka ba kai din ka zama musulmin kirki babu makamin da ya kai wannan kun gane wannan ko ba ku gane ba yauwa kar ka shiga tashin hankali da rikici da kowa tsaya kai din ka yo Allah bauta kuma ka tsaya akan sunna na'am za a zo a yake ka za a kullo ma kaza amma Allah zai ta kare ka Allah zai ta kare ka za a kintso za a yi muku kaza za a yi waye za a yi waye ta hanyar kaza za a yi me yanzu ku ga yadda aka shigo mana kasa yanzu da sunan ana kashe kristoci ko kristocin da a wajen mu ma a inda muke tare da su ma sun fi mu yawan yancin amma sun rubuta wa duniya cewa ana kashe su mu kuma muna nan mun yi shiru haka kuma har an zo ana nan ana neman a fara dabbaka abubuwa ne to idan ba mu mai da hankali mun tsaya kan karantarwar addinin ba to sai mu yi hasara guda biyu duniyar ba a samu ba addinin kuma ka bar shi a zuciyarka za ka kai hakuri ka tsaya akan wannan addini ka kyale makircin masu makirci Allah ta'ala zai kame hannayensu zai hana su aikata abin da suke nufi kun yadda da wannan Allah ta'ala ya ci gaba malam yake bayyana mana cewa qad hammu bi amrin wa dhannu annahum qadiruna alayhi fa idha lam yudriku bil mu'minina maqsudahum fa huwa nasrun min Allah li ibadihi al mu'minin yanbaghi lahum an yashkuru Allah wannan ita ma ni'ima ce sun tsara sun kintsa yanzu kun akwai wani abu da na san kun sha jin labarinsa kan ku sai na cika ku da labarai akwai wani bincike da aka yi tun 2005 kun taba jin sa ba na Rand Corporation na America Rand Corporation RAND da aka yi bincike akan yadda manyan kasashen duniya za su yi mu'amala da musulmi suka yi bincike akan musulmin duniya kowace ƙasa da kuma irin aƙidun da suke sai tsara ko in ce aƙidun da ake bi yawa suka kakkasa musulmi yadda suke akwai shi'a akwai sunna ko a cikin sunnan akwai masu bin ɗariƙun sufaye suka kira su waɗannan da shi'a da sufaye sai a kira su ne traditional muslims masu bin sunna kuma aka kira su abin nan extremist yawa waɗancan a kira su kaza wannan a kira su kaza wannan a kira su kaza bincike suka yi mai tsawo ta yadda za a yi su haifar da rikici tsakanin waɗannan da waɗannan sun ce ana son a ci nasara to a zama akwai tension constant tension tsakanin waɗannan da waɗannan wannan su tsokani wannan su yi wannan raddi a cika social media da maganganu a fito da tsofin saɓani a yi tabazamo shi duk jahilai su san da su wannan fa 2005 aka kintsa wannan abu and here we are ko ba haka muke bayani shubuhohi tsofin shubuhohi a kan ƙin sunna da waye da waye duk yanzu jahilai duk sun san su an haɗa faɗa da yawa da tsakanin wannan da wannan a tono waɗannan abubuwan a yi ta amfani da su kar a bari a samu damar da wannan wanda su suka kira extremism ɗin shi ne su a fassara su fa yawa mu ba mu yarda sunna ita ce extremism ba yawa sunna babu abin da yake fighting haƙiƙanin extremism irin sunna domin ma'ana extremism shi ne ka tafi extreme end ka wuce iyaka to musulunci bai yarda da wuce iyaka ba musulunci ya yi umarni ne da tawassuki da itidali da tsayawa a tsakiya don haka ahlus sunna a tsakiya suke ba su ne khawarijawa masu kashe mutane da aƙidun boko haram ba ba kuma su ne masu sakaci murji'a da aƙidun sufanci da waye da barin komai ma a cikin addini da bid'o'i amma a tsakiya ake a bi addinin Allah wanda ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi to haka suka ce za su hada waɗannan din da yaƙi kuma kar a bari waɗannan da ba sa so su samu wani position na wani abu na leadership duk yadda za a yi a tawa policy makers a kasashe su dauki mataki kar su bari masu ra'ayin sunna su samu damar da za su zama su suke jagorancin mutane duk wannan abun an kintsa shi tunfi to amma ka duba ka gani yadda lamari yake wato in aka bullo nan aka gama can sai su dauka sun gama sai su bar shi sai kuma kaga wani abu ya bullo na hasken musulunci yanzu kasashen da suka ruguza suna nan kuma ana komawa sunnar tana komawa a hankali a hankali ba fa dama wani ya gama da musulunci nan gaba daya wallahi bai isa ba yawa a ce gaba daya wai in totality mutane sun daina addinin musulunci ba sai yiwu ba za ku kashe kudinku za ku yi kokarinku za ku yi abin da za ku yi za ku yi zalunci za a kashe mutane amma fa ba za a ci nasara ba mu mun yadda da wannan ga abin da Allah yake gaya mana ku sake karanta wannan ayar ku ji da mu ake da kowa ake haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ku tuna ni'imar Allah akan ku yayin da wasu suka kulla za su cutar da ku sai Allah ya kame ana wannan ko ba a yi da yawa ba dan ma wannan kamewar da Allah yake ba ai da yanzu ba komai ba masallaci ba komai da dai an rushe to amma Allah ta'ala bai bada wannan damar ba mu kammala wannan juz'iyya yace yambagi lahum an yashkuru Allah ya kamata musulmi su gode wa Allah ta'ala alallahi dalika wa ya'buduhu ko ala dalika kai su gode masa akan haka kuma su bauta masa wa yadhkuruhu su ambace shi wa hadha yashmalu kullu man hamma bil mu'minin bi sharri wannan ya kunshi ba iya wancan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yahuda suka yi kintsa zafi masa ba ba iya shi kadai ba ya kunshi kullu man hamma duk wanda ya yunkuri bil mu'minina ga mu'minai bi sharrin da wani sharri min kafirin mutum ko kafiri ne shi wa munafiqin ko wani munafiqi yan fi kullum a cikin musulmi wa bazin ko wani dan tawaye wanda ya balle yake kashe mutane da zalunci kaffallahu sharruhu anil muslimin Allah zai kame sharrinsa daga musulmi ya hana sharrin nan ya isa gare shi yace fa innahu dakhilun fi hadhihi alaya to ya shiga cikin wannan aya din haka duk lokacin da waɗanda ba musulmi ba ko munafikai suke shiryawa domin ana samun wannan a cikin musulmi masu sunan musulunci amma ana amfani da su wajen fassara maganganun malamai su hada su da gwamnatoci fassara maganganu da za su ba su mummunar ma'ana su jawo hankalin mutane su ki karbar gaskiya suna nan suna aiki suna nan a social media ana amfani da su wajen yada ƙarya akan musulunci suke zuma musulmi ne wasu ma ba musulmi bane suna nan suna da account a Facebook da X da ake kira Twitter da sunaye na musulunci amma kuma suna zagon ƙasa ga addinin musulunci da maganganu marasa kyau da goyen bayan waɗanda ba musulmi ba a cikin maganganu a debate da sauransu duk akwai su to duk abin da suke kintsawa Allah ta'ala in ya kame wannan abun ya hana cutan nan ta zo wa musulmi to yana cikin wannan ni'imar wajibi mu haɗu mu gode mata ya Allah muna gode maka akan ka bar mu da rai da lafiya muna maka musuluncin nan har zuwa wannan lokaci muna kuma roƙonka ya Allah ka ƙara mana lafiya ka ƙara mana ni'imomi mu ci gaba da yaɗa addinin musulunci kuma Allah ka karɓi ranmu a kansa Allah ka taso da ƙarin musulmi wayayyu masu fahimta mai kyau akan Qur'ani da kuma sunnar ma'aiki akan gadan bayan fahimtar magabata na ƙwarai musuluncin nan dai tsohon musulunci sananne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara taso da samari a kansa Allah ka sa kuma yayi ƙarfi ya yadu a ko'ina Allah ka hana a buce shi a kawar da shi a bayan ƙasa kamar yadda mun san dama abin yana gudana haka muna kuma godiya muna yabawa ubangijinmu akan haka muna kuma neman ƙari Allah ƙara tsare mu. kulle-kulle da ake mana domin a tare mana hankali a wannan ƙasa ta mu Najeriya, wannan arewacin Najeriya, da taimakawa banditri din nan, da taimakawa harkar Boko Haram, da taimakawa abubuwan da za su tare mana hankali, da kulle-kulle iri-iri, ya Allah ba mu san su ba, kuma ba mu da ƙarfin kare su, ba mu san su waye suke ba, amma mun san Allah ka san su, ka san kulle-kullen, kuma ba wanda ya fi ƙarfin ka. Ya Allah mun komo gare ka, mun tattara, mun dogara gare ka, Allah kai mana maganin su, da wanda yake ba su goyen bawa, da wanda yake taimaka musu, da wanda yake ba su haɗin kai. Ya Allah ka san su, kuma ba mu da ƙarfin da za mu tare su, Allah kai mana maganin su, Allah kai mana maganin su. Allah ka bar musulunci ya zauna, kuma ka bar musulmi cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Sai ce thumma amarahum bima yasta'inuna bihi ala intisari ala aduwihim. To gashi ku saurari wannan. Sannan Allah ya umarce su da abin da za su nemi taimako da shi, ala al-intisari ala aduwihim, akan su ci nasara akan abokan gabansu. Ina makamancin nasara? Ko menene makamancin nasara akan abokan gaba? Gashi shine Allah zai gaya mana. Wa ala jami'i umurihim, kuma Allah ya taimake su akan dukkanin lamuransu. Fa qala, sai yace, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, ga Allah mu'minai za su dogara, ga Allah shi kadai mu'minai su dogara. Wannan ba khabar bane, insha'i ne, amri ne. Ba Allah yana bada labari ne cewa mu'minai ai ga Allah kawai suka dogara, a'a, ba haka ake zance ba. Ga Allah kadai, ba kowa ba, ake umartar musulmi su dogara. Umarni ne, ma'ana ya ku mu'minai ku dogara ga Allah shi kadai. Sai ka tuno komai ba Allah ba, ya shiga cikin cewa karka dogara da shi, karka dogara da wayanka, karka dogara da dabararka, karka dogara da iya ƙarfin soja, ba shi ba ne. Za ka iya tara makamun da komai, kuma ba za ka ci nasara ba. Karka dogara da wani da za ka jingina da shi, karka dogara da bokaye, karka dogara da ƴan duba, karka dogara da matsafa, karka dogara da mafarauta, karka dogara da kowa, sai Allah shi kadai. To wannan shine mabudin a ci nasara. To dan Allah ka gaya mun ya za a yi. Musulmi in dai ba mai aqida mai kyau ba, mai tauhidi, waye zai shiga cikin wannan wuri? Ko ba ku gane ni shi ne ba? Ai, ku zo ana ta bin matsafa, abu malamai, wai a ce wai barayi ma sun damu mutane, wai sai a zo a ce wai a kewaye Qur'ani. Wani hanyoyin sokwanci ne, shugabanci ƙarfi yake amfani da shi. Duk wanda aka kama ba sani ba sabo a yi masa hukunci. Amma kuma ka dauko malamai wai su zagaye Qur'ani, wai a kama ɓarawo. Allah ta'ala ya kyauta. Ya jama'a, musuluncin nan ka yadda da shi fa da gaske har zuci, kuma ka dogara ga Allah, to shine Allah zai taimake ka. Amma ba a zo ana dogaro da wasu abubuwa, da layu, da guru, da sauransu, da sauransu, shugabanci na siyasa gaba ɗaya zama tsafe-tsafe. To ba dama a ci nasara, ba za a ci nasara ba sai an dawo gun Allah. Wa ala Allahi ay wahdahu falyatawakkalul mu'minun. To wannan shine, in kuna so Allah ta'ala ya taimake ku, yanzu kun gani a suratu Al-Imran mun karanta a baya ko, in tamsaskum hasanatun tasu'hum ko, wa in tusibkum sayyi'atun ko, yafrahu biha. Sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a. Ba haka Allah ya ce ba? In alheri ya same ku sai bakin ciki, in wani mummunan abu da tashin hankali ya same ku sai farin ciki. Sai Allah ya ce in kuka yi haƙuri, kuma sai ya ce me? Wa tattaqu. Menene wa tattaqu? Ku bi dokokin Allah. Haram ku ɗauke ta haram, halal ku dauke ta halal. Allah ya ce ku yi kaza ku yi, Allah ya ce ku bar kaza ku bari. Yayi umarni da tauhidi ku tsaya akan sa, ku bi sunna ku tsaya akai, kar ku yi shirka, kar ku yi bid'a, kar ku yi zinace-zinace da luwadi, ku bar su. Wallahi ku bari ku gani, la yadhurrukum kayduhum shay'a, alƙawarin Allah ne. To kuma sai ku hada da wannan aya ta yau da muke karantawa, don haka Allah ne yana nan baya bacci, ya fi ƙarfin kowa. Ka koma gunsa, ka dogara gare shi, za ka yi mamakin irin taimakon da zai maka. Shi ne sai ce wa ya tabarra'u min hawlihim, na'am na tsallake ko? Yawwa, sai ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun, ay ya'tamidu alayhi, su dogara gare shi. Wannan shi ne ma'anar tawakkali. Tawakkali shi ne al-i'timadu alallah ma'al akhdhi bil asbab. Yawwa, a dogara ga Allah, kar a dogara ga kowa, sannan kuma a riko da sababi, a riko da sababi. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati, haka Allah ya ce. Yawwa, wannan kun ga riko ne da sababi. Yawwa, in kuma aka yi fa idza azamta fa tawakkal ala Allah, to haka karantarwar take. Kar ka zauna ka kwanta ka ce taimakon zai zo shi kadai, tashi ka nemi karfin, tashi ka nemi izza, tashi kai karatu, tashi ka zama abin da zaka zama, an gane. Sannan kuma sai ka dogara ga Allah, Allah zai ƙara sa maka sauran. An fahimci abin? Yawwa, amma kar ka zo ka kwanta ka ce kawai in Allah ya yi ai haka muna kwantan ma Allah zai kawo abu, a'a mu kwanta mu yi ta bara mu kaskanta kuma, a'a wallahi wannan ba haka bane. Ba wannan shine karantarwar musulunci ba. Mu tashi tsaye mu nemi yadda za mu yi da ƙarfin economy, a yi kasuwanci, a yi sana'a, amma ba da lalaci da bara ba, da kaskanci, ba wannan ba. A tashi tsaye sosai a nemi na kai, sannan kuma a riƙe mutunci, sannan kuma a dogara ga Allah, to Allah zai kawo kuma ya buɗe ƙofofin dukkan alheri. Don haka wannan shi ne tawakkali. Ai, an fahimci tawakkali. Yawwa, sai ce wa ya tabarra'u min hawlihim, kuma su barranta daga dabararsu, duk wata dabara karka dogara da ita. Wa ƙuwwatihim, da kuma ƙarfinsu. Ku duba ku ga a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu waɗanda suke cewa lan nughlaba min quwwati, in dai zancen ƙarfi ne. Yau mun tare muna da yawa, mun kai mutum 10,000. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci Makka da yaƙi a shekara ta 8, aka taho Hunain, ko a yaƙin Hunain ne. Wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum shay'an. Ranar yaƙin Hunain kun ga a Badar mutum 300 kawai da wani abu suka fuskanci 1,000, ko a ranar Uhudu mutum 1,000 suka fuskanci 10,000. An gane, haka aka rika tahowa. Average din kullum na musulmi ya fi yawa. Da aka zo Hunaini, musulmin suka taru da yawa, an fi mutum 10,000. Shi ne sai a cikin musulmin wasu suka fara faɗa, in dai maganar yawa ne yau, to ba za a fi ƙarfinmu ba. Shi ne suna ganin suna da yawa. Sai Allah ta'ala ya sa aka koda su suka sha wahala a farkon yaƙi, saboda kawai a nuna maka kar ka yi alfahari da ƙarfinka da dabararka da yawarka da yawanka. Amma me za ka yi? Kullum ka koma zuwa ga Allah, saboda lamarin dama nasa ne, addinin kuma nasa ne. Ya ce wa yasiqu billahi, su amince wa Allah ta'ala, fi husuli ma yuhibbun, wajen faruwar abin da suke so. Wa ala hasabi imani al-abdi yakunu tawakkuluhu, tawakkalin mutum yana kasancewa ne gwargwadon imaninsa. Kana da imani mai karfi, to tawakkalinka ga Allah zai fi karfi. Ina mutum 70,000 da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bushara cewa za su shiga aljanna, babu hisabi, babu azaba, menene karfin aikin su? Tawakkali ga Allah. Ka duba gaba ɗaya su uku dukkan su, alladhina la yastarquna, waɗanda ba sa neman a zo a yi musu abin nan ruqya, ba saboda ruqya ba ta halatta ba, amma sun gamsu su yi wa kansu, ba za su ce wani zo ka yi min ruqya ba. Humul ladina la yastarqu wa la yaktawuna, ba sa yin sakiya, sakiya ta ciwo lalas, ko shi ba sa yi. Sai kuma mene? Wa la yatatayyarun, ba sa canfe-canfe. in sun fito za su yi wani abu sai su ga tsuntsu yayi dama sai su ce nan ba alheri ko nan da alheri ko sun ga kuturu su koma gida ko sun ga makaho su fito ba sa wannan ba su yadda da wannan ba ko a ce sai sun bi gidan wani malami ya ce musu yau ba sa'a ko kuma in ya ce da sa'a su tafi in ya ce ba sa'a sai su koma gida su zauna ba sa wannan wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangijinsu kadai suka dogara to su ne wanda za su shiga aljanna ba hisabi babu azaba kaga ashe imanin mutum shine yake nuna karfin tawakkalinsa wa huwa min wajibatil qalbi almuttafaqi alaiha wannan kuma tawakkali yana cikin wajiban zuciya wanda aka hadu akan su daga cikin bambanci tsakanin tawakkali da wasu nau'o'in ibada shine tawakkali ba a raba shi gida biyu a ce Allah yayi sannan wane ma yayi irin yadda za a ce masha Allahu thumma shi'ita ko ai kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya da aka ce masha Allahu wa shi'ita da aka hada shi da Allah sai ce aj'altani lillahi niddan ko sai ce bal masha Allahu wahdahu to in mutun zai fita daga wannan shine ce masha Allahu thumma sha'a fulan ya kawo thumma sannan Allah ya so sannan wane ya so to ana yin wannan a wasu abubuwan amma a tawakkali ba a rabawa ba a cewa tawakkaltu ala Allah thumma ala fulan la tawakkaltu ala Allah wahdahu awwalan wa akhiran wannan shine tauhidi Allah ba a cewa ka dogara da shi sannan ka dogara da wani abu a'a babu raba kafa kana san Allah ya taimake ka to ka tsaya ba hawa kan katanga sauko gefe daya gefen ubangiji subhanahu wa ta'ala ka zama tare da shi kai riko da addinin sa da wannan zamu tsaya saboda lokaci yayi ba amma nuna mana lokacin ba ko na kare minti bakwai mu kai to ban sani ba kai ne baka tsaya da ni Allah ta'ala ya kyauta to muna roƙon Allah ta'ala ya kara mana imani Allah ya kara mana tsayuwa akan wannan addini Allah ya mana maganin abin da ya ishe mu Allah ya tsare mu daga sharrin dimmi nufin mu da sharri Allah ya mai da sharrin su kansa Allah ya bar wannan kasa ta mu ta zauna lafiya duk masu son su wargaza mana arewacin Najeriya da Najeriya baki daya Allah ya wargaza su Allah ya mai da sharrin su kansu Allah ya hana su bacci Allah ya hana su nutsuwa Allah ya mai da duk abin da suke kullawa su yi mana Allah su yi Allah ya sa su yi wa kansu Allah ya hana su haɗin kai Allah ya sa asirin su ya tonu duk ƙarfin da suke samu daga ko ina ne Allah ya karya shi Allah ya bar mu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali yadda ba mu nufi mu zalunci kowa ba Allah ya hana a zalunce mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk